Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 16 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya.
Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar COVID-19. Kwararru a fannin yanayi na gargadin cewa mahaukaciyar guguwar Sally za ta haifar da mummunan ambaliyar ruwa yayin da take dosar sassan yankin gabar tekun Gulf na Amurka a yau Laraba. A kasar Japan kuma a yau Laraba aka zabi Yoshihide Suga a matsayin Prime Minister kasar.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da yadda jami'an tsaro ke gayyatar waɗanda suka bayyana ra'ayinsu kan al'amuran da suka shafi ƙasa. Matakin da suka ce yana take haƙƙin faɗin albarkacin baki, inda baya-bayan nan jami'an tsaron farin kaya na DSS suka gayyaci wani ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Alhaji Mahadi Shehu.
Wannan dai kawai ana yin shi ne saboda a nuna musu ƙarfin mulki da kuma hana su faɗan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya ba su.
To ko yaya masana shari'a ke kallon wannan mataki na gayyata da hukumomin tsaron ke ɗauka?
To wani lokaci waɗanda suke magana sukan yi maganganun da watakila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta tada hankalin mutane, amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shine damuwarsu.
To za ku ji cikakken bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka muna tafa da shirin ciwon yamace da kuma wasu kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar COVID-19. Kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau Laraba a lokacin da hukumar lafiyar India ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24. Bisa ga alƙalaman da jami'ar Johns Hopkins ta tattara, yanzu India na da jimlar mutum miliyan 5,20,359 da suka kamu da cutar, ciki har da mace-mace 82,066 a ƙasar mai yawan al'umma kusan biliyan 1.4. Ƙasar ta ba da rahoton samun mutum miliyan 1 da suka kamu da cutar tun daga 5 ga watan Satumba, a lokacin da ta samu mutum miliyan 4 da suka kamu da cutar ta COVID-19. India na daga cikin ƙasashen duniya da suka sanya tsauraran matakan kulle a watan Maris a farko-farkon farawar annobar, lamarin da ya sa harkokin tattalin arzikin kasar kusan tsayawa cak. Karuwar yaduwar cutar da zuwa ne bayan da kasar ta fara sassauta matakan kullen da ta sanya. Kwararru a fannin yanayi na gargadin cewa mahaukaciyar guguwar Sally za ta haifar da mummunar ambaliyar ruwa yayin da take dosar sassan yankin gabar tekun Gulf na Amurka a yau Laraba. Cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ake kira NHC a takaici ta ce muguwar guguwar ta sauka yau Laraba da safe a kusa da garuruwan Gulf Shores da Alabama da ke gabar teku, dauke da iska mai gudun kilomita 165 cikin sa'a daya, abinda ya sa ta zama mahaukaciyar iska a mataki na biyu a ma'aunin guguwa mai matakai 5 zama da muni. Cibiyar ta NHC ta fidda gargaɗin mahaukaciyar guguwa ga mazauna yankin iyakokin Mississippi da Alabama zuwa sassan yankin arewacin jihar Florida, yayin da mahaukaciyar guguwar Sally ta dushi arewacin yankin. Kwararru a fannin yanayi sun ce yankin zai fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya mai yawan santimita 20 zuwa 30 tsawon yinin yau, da kuma wasu wuraren da ake hasashen za su samu ruwan sama mai yawan santimita 88, abinda zai haifar da mummunan ambaliyar ruwa na tarihi. Haka kuma ana sa ran samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a cikin arewacin yankin zuwa jihohin Virginia da North Carolina da kuma South Carolina. A yau Laraba aka zabi Yoshihide Suga a matsayin Prime Minister kasar Japan. Suga dan shekaru 71 da haihuwa ya nuna ban girma a lokacin da ƴan majalisar wakilan Japan suka zabe shi. Sakamakon kada kura'ar da aka yi a yau Laraba abu ne da kusan aka sani zai faru bayan da jam'iyyar LDP ta zabi Suga ya zama shugaban jam'iyyar a jiya Talata. Bisa tsarin majalisar dokokin Japan, jam'iyya mai mulki ce ke zaben wanda zai zama prime minister. Yawancin lokuta shugaban jam'iyyar ne ke zama. Jam kadan bayan zaben sa, Suga ya gabatar da majalisar ministocin sa da galibanta masu rike da makamai ne a gwamnatin da ta shude ta Shinzo Abe, ciki har da ministan harkokin wajen kasar Toshimitsu Motegi da ministan kudi Taro Aso. Mata biyu ne kawai a majalisar ministocin sabon prime minister. Suga dai ya gaji mulkin kasar da tattalin arzikin ta ya ji jiki sakamakon annobar coronavirus da ta sa akan dole aka dage gasar wasannin Olympics ta Tokyo da aka dade ana jira zuwa shekarar 2021.
Ba gaida Maryam Dauda wacce nan ba ta jima ba za ta sake dawa da karshen labaran duniyar. To a Najeriya, ganin yadda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke gayyatar wasu 'yan ƙasa game da kalamansu ya sa kungiyoyi da wasu masu ruwa da tsaki kan sha'anin kare haƙƙin bil'adama suka fara nuna damuwa. Ko da yake wasu masana shari'a na ganin hukumomin na da ƙarfin ikon ɗaukan matakan kare duk wani abu da zai iya tada husuma, amma suna ganin ana kuskurewa wajen irin hanyar da ake bi idan an tashi ɗaukan matakan. A bayanin ne dai hukumar ta DSS ta gayyaci wani ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun, wato Alhaji Mahadi Shehu, bayan wani sharhi da ya yi kan yanayin da ƙasa ke ciki. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna.
A 'yan kwanakin nan dai hukumar jami'an tsaro ta farin kaya DSS ta gayyaci tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Nigeria Dr. Obadiah Mai Lafiya da kuma tsohon kakakin majalisar wakilan tarayyar Nigeria Gali Umar na Abba. Sannan kuma sai gashi a farkon wannan mako ma ta gayyaci wani ɗan kasuwa Alhaji Mahadi Shehu, dukkansu dai akan kalaman da ake ganin sun furta game da gazawar gwamnati a harkar tsaro. Wannan yawan gayyata da hukumomin tsaron ke yi kuma shi ya sa shugaban kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adaman da ake kira Amnesty Support Group a Turanci, kuma mamba a kungiyar Amnesty International Alhaji Musa GK ce wannan ka iya gurgunta demokradiyyar wannan ƙasa.
Na farko da ya saba ma kundin tsarin mulki saboda wani abu ne wanda ya shafi ƴancin su, na in sun ga an yi ba daidai ba ko kuma su an karar da mutane kan wani abu wanda ake gani gwamnati na yi wanda bai dace ba. Wannan yana nuna al'umma nan gaba ba za su iya fitowa yin magana na abin da suke gani gwamnati ta yi ba daidai ba kenan.
Alhaji Musa Jiko, suna ganin kamar ana fargabar kada kalamansu su tada a hankalin wasu ne kuma ƙasar ta ƙara mutsewa.
To menene wanda bai faru ba a ƙasar, kuma menene wanda ba a yi ba? Wannan dai kawai ana yin shi ne saboda a nuna musu ƙarfin mulki da kuma hana su faɗan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya ba su.
Masana harkokin tsaro ma dai na ganin akwai buƙatar jami'an tsaron Najeriya su guji ɗaukar matakin da ka iya kawo koma baya. Manjo Yahaya Shinko Mai Ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi.
Bai yiwuwa mutumin da ya yi zargin wasu sun yi wani abu wanda yake na ɓanna ya zama kuma shi ne abin tuhuma, maimakon wanda aka yi zargi a kansa su neme shi su tantance bayanan da aka yi, su yi bincike su sa ido. Kaga irin dalilin da ya sa kenan talaka baya son ya ba jami'an tsaro bayanai na sirri ko kuma wanda za su taimaka musu, kamar irin maganar da shi Mai Lafiya ya yi. Ta ina ne wannan zai jawo ta rigima? Na biyu kuma kamar wanda shi ma Gali na Abba ya yi bayani shi, haka nan maganar da Mahadi ya yi akan gwamnatin jihar Katsina shi ma ya bayani, ta ina ne wannan bayanai za su samar da wani hargitsi? Ai abu ne wanda yake na mulkin demokrasi iya, kuma ana bayyana wani abu ne wanda yake faruwa na sirri wanda ya kamata a dau mataki akai.
A tsari irin na demokradiyya dai ko na dan kasa na da ƴancin tofa albarkacin baki game da yadda gwamnati ke gudana a fadin kasa baki daya. Sai dai kuma gayyatar da jami'an tsaro ke yi wa ƴan kasan zai iya take wannan haƙƙi da suke da shi, inji lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Elzubair Abubakar.
Ana tafiya ne karkashin constitution na Najeriya wanda ya ba da dama ga kowane ɗan ƙasa ya faɗi albarkacin bakinsa To amma in za ka yi magana ba kowace magana ce za a ce kana da daman ka yi ta ba. To wani lokaci waɗanda suke magana sukan yi maganganun da watakila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta tada hankalin mutane. Amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shi ne damuwarsu. To a gaskiya yin haka din ya saba ma tsarin doka, iyaka in mutum yayi abu ne wanda ba daidai ba a gurfanar da shi a gaban kotu. Amma yadda ake sa mutane a kama su a kai su DSS har ma a sa su yi wani rubutu wanda zai hana su yin magana, wannan ba daidai bane. Watakila ana son a tsorata mutane ne kuma a hana su yin magana da ta dace. A gani na wannan ya saba ma tsarin dokan kasan.
To ko me jami'an tsaron ke gayawa waɗanda suke gayyata ga kalaman da suka furta? Dan kasuwa Maadi Shehu ɗaya ne daga cikin waɗanda aka gayyata a cikin wannan mako da muke ciki.
Bayan dai na shiga minti 15 na farko gaisuwa ce ta irin bako ya ta da bako. Minti 44 na gaba kamar penti ne yema Najeriya ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa. Kuma ita babu wata matsala wata gagari gyara. Kiran da ya shi ne a cikin wannan hali da aka cike na Najeriya na ƙasa. Da matsaloli daban-daban na siyasa na zamantakewa na addini na tattalin arziki kasa ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina kasa da gyara ta.
Tun farkon fara wannan gayyace-gayyace da jami'an tsaro na farin kaya DSS suke yi wa wasu 'yan kasa musamman dai akan kalaman da suka furta dai. Hukumar bata fito ta fayyace dalili da kuma matakin da take dauka game da irin waɗannan furci da ake ganin manyan kasar na yi ba. Illa dai fa da shugaban kasar da ta kare wannan gayyatar da tace akwai kalaman da za su iya ƙara jika maganar matsalar tsaro a wannan kasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta ba gwamnatin shugaba Donald Trump izinin kawo ƙarshen shirin ba da kariyar jinƙai da Amurka ta ba kusan baƙi 300,000 daga ƙasashen Sudan da Nicaragua da Haiti da kuma El Salvador. Hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tara ta yanke ranar Litinin zai shafi mutane daga ƙasashen hudu da ke samun kariya ta wani ɗan lokaci da ake kira TPS a takaice, wadda ke ba su damar tsawaita kasancewarsu a Amurka. Wasu da yawa daga cikinsu sun zauna a Amurka kusan tsawon rayuwarsu kuma sun haifi 'ya'ya a Amurka. TPS dai wani shirin ba da kariyar jinƙai ne wanda Majalisar Tarayya ta ƙirƙiro, wanda kuma ma'aikatar cikin gidan Amurka ke badawa. Shirin na kare mutane daga ƙasashen da ake yaƙi ko suke fuskantar wani bala'i ko wani mummunan yanayi, kuma yana ba su damar zama da yin aiki a Amurka ba tare da barazanar mai da su ƙasashensu ba. An yi shirin ne da nufin kaiwa ga lokacin da ƙasashensu na asali za su iya karɓar su. Idan aka aiwatar da hukuncin da aka yanke ranar Litinin, waɗanda ke cin moriyar shirin ba da kariyar TPS daga ƙasashen hudu da suka shiga Amurka ba bisa ka'ida ba, za su koma matsayinsu na baƙi marasa takardun zama ƙasa, kuma za a iya mai da su ƙasashensu. Waɗanda kuma suka shiga ƙasar bisa ka'ida za su koma matsayinsu na baƙi tun farko kafin a ba su kariyar TPS, sai dai idan wa'adin takardunsu ya ƙare. 'Yan rajin gwagwarmayar samar da zaman lafiya ta Sudan ta kudu Rita Lopidia Abraham ta samu lambar yabon samar da zaman lafiya ta mata ta shekarar 2020 a jiya Talata daga cibiyar samar da zaman lafiya ta Amurka da ke Washington. Rita ta faɗawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa gwagwarmayar ta samar da zaman lafiya a Sudan ta kudu jan aiki ne mai cike da barazana daga mazan da ke kan teburin shawarwari. Wani lokacin idan ka yi magana da ɓangarorin biyu kuma ka faɗawa hukumomi gaskiya, mutane ba sa fahimtarka, a cewar ta. Abin takaici ne saboda babban burin shi ne samar da zaman lafiya a ƙarshe, amma ba haka lamarin yake ba da ɓangarorin Sudan ta kudu da ke faɗa. Za a ba Rita kuɗi $10,000 da za ta yi amfani da su a duk lokacin da take so, kuma cibiyar za ta karrama ta a wani biki da za a yi a shekarar 2021.
To madalla a gaida Maryam Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. Kudin Nijar, kuma za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan ga shirin mu na gaba, wato ciwon kiyamace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da wannan lokaci, kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kiyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata, mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu, kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya.
Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Wallahi akwai matan da gasunan mun su muna ji a ta kafafa na ka kashe ai dan bace ban wallahi landin kamar na koro bayanin na yau da gari wanda dakin banni na je inda bani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa ba bangaren mu ta kawai ba dukkan ta society akwai role din da ya kamata ta kike kawai na so ne gumba a cikin yasan da yan mun mutane kake yi wa magana sai a cikin farko sun faka ta yace miki duk zan ci kan ki da kika akan layi kike ba ni da ja illa kace kare zan yi da fata dawa kin yi injin dauko ina magana ne bangaren mata to kuma na zo kan magana kike ko ba ci ina magana akan ilwa ita da ishe ta ba ma ballan ta ta ba ho to kin da wannan sai magana ta ki ta zo sai ni kokarin imani wata kasar in ta yi kishiyarin da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya a jaddigin da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka a dan wani ya karatu ɗana na taimakawa ƙarshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da dan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to kin ga in ba ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba a tarbiyya ba ce komai ilimin ka wata ba za ka iya ilimin ka shi to ballantana kyautayi ko yasa ake yi ko mu so ko mu ci ana kyauta da kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ke ma inda kika je zaki walwal da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki ji ki dauki dinki to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da lokaci ba kin ga anan iyayenta da zaki yi tarbiyya sun shigo we are talking to mata gaba daya sannan society ma ya kamata su play a role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi hirar nan da nake tattaunawa kai a yanzu shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wannan Allah za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a cikin zafura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko ba ka zuwa kota a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarsu ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban fiki ni kuma su ma da ban ta daga su ba da ke hada su da ruwan da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara dan da yake da uwa a kusa da shi ni kuma su da ban ta da dan da ba shi da uwa a gidan babansa dan da ba shi da baba a gidan babansa a firki ce yake saboda babu kauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata ran mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin fara bayani ignorin duk mutanen da suke rayuwa tare da shi sai ya ce mun ke ma kina da ƴaƴa kana kalle ki kai na ce ni sai ce in kwanta a cinye ki kai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki yi tunanin abubuwa cewa game da wannan yara idan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ne mu tauna ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da Annabi sallallahu alaihi wasallam wai kin ga fa wa maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko kan da kin ga ba na wannan bayanin naki sai moment ne kuma da wani wanda nake son shi na makalle shi wani Allah saboda ni a fahimtata wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira ta fasan gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni ko da mutum hatta da na gani fa wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata banya da dai coming across da niya wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nace akan ni ko mata da yawa irin di abubuwa ne ba su yi danta da dalilin da kike yi abin labarin ta kike cewa idan baki kashe min auren ya ba zan yi fadawa cikin kushin Allah da kuma in ke ba kaina cikin abin da zan dawo kaina wata rayuwa da ban san irin ta ba nake mene ne kike mijin shi ya hai mazu mun abin da nake so mu hannu shi abin da nake so na fada wata gaba ne amma mu kalle su kallon kace ai na mu kine gaba ne maza da kansu suke kwanci da dukin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta kekashe wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tun da dama Allah ya tuki ya sa a tunani da wasu abubuwa ke da mu ko mun san da Allah ya halicci na miji ba da shi ya halicci na kafa shi ya tuki ta shi in yi ta cikin abin da nake so a nan shi ne ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata idan da ya aka dinga tafiya haihuwar mata tafiya idan ciwon da ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wannan shi ne mana cewa ya dauki kan duniya da tunaninsa da wani abin sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntin sa da wasu abubuwa daga karshe akwai sanda kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin miji na so ce mun yau shi da baban sa zai kwana a kan kirkin sa sai haka zai kore ni daga ɗakin sa ƴaƴa na kuwa sai dan tunanin anya wannan gutu ne ko kin ga anan banda maza da suke tauye misali yanayin wadata da kike Allah ke ciki ya ke jin gurgurdan azumin sa amma ba ki da duka kanka ya ki wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta inda ba muna wai bawa mace kokarin kai hakan bane amma muna so maza su duba cikin duniya ta su sai su ko a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dan nan sai in duka bakin shaki kuma kan da nan sai in kika masu halaka shi mun ya dana ba ya da bane take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke tsine kanwa mata su hannun su maza da Allah yake muku tsine arrijalu kanwa mu da adal mata Allah yake muku arrijalu da daraja to su ma suna da kimiyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana jubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barasa alilari dama ina da niyya in gangaro kan wannan in na gaba da bangaren mace to ai ai kwa gashi ne nake shara ba da sa aisha kai ki kora ba na ba babu komai shi isa shi magana ni da ke ni ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan maniya muke tara ba a ce ne aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ba ya ce zai ƙara
criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren karin gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi manufa da alkumun ba in ka samu ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan kusan dabara a lantin nan kawai ba akwai maganar wannan ilimi a ciki akwai maganar wannan sanda ciwon baya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gumukura to wannan financial ability din ka na aure ba aka ce kwabar wannan to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side
to ala tilasta sauraro a nan za mu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma salam
yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
jama'a assalamu alaikum kakaɗan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email akwamu na farko ya fito ne daga sani mai langelange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya kace Allah ya sa tattaunawar da aka fara tsakanin gwamnatin Najeriya da shugabannin kwadago na kungiyoyin NLC da TUC kan neman gwamnati ta soke karin kudin wutar lantarki da man fetur ya cimma nasara amin sakonmu na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya kace assalamu alaikum biyoyi Hausa Tukar da tsohon shugaban kasa Obasanjo yayi wa shugaba Buhari hakan bai zo mana da mamaki ba domin malam Bahaushe ya ce laifi tudu ne ka taka naka ka hangi na wani shi ko sakon shawa da murjau cewa yake yi muna fatan gwamnatin Najeriya za ta daidaita da ma'aikatan lafiya domin su janye yajin aikin da suka shiga ganin yadda yajin aikin ke kara jefa majinyata masu karamin karfi cikin wani mawuyacin hali fiye da wanda suke ciki a yanzu Allah ya sa haka amin sai sako daga Sade Sa'idu Daura yace salam biyoyi Hausa tandama yajin aiki da ma'aikatan lafiya suka yi a Najeriya mako daya a daidai wannan lokaci da tambun al'umma suke fama da rashin lafiya ga wannan annoba ta COVID-19 san bai dace ba muna fatan mahukuntan Najeriya za su gaggauta sasantawa don su ci gaba da aikin su sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Hamisu Henry Fataskum da Yusuf Muhammad JKM Fataskum suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ku ba mu damar da kuka saba ba mu mi kira ga shugabannin Afirka bisa ranar demokuraɗiyya ta duniya da ta gabata jiya mu dai muna jin maganar ana bikin demokuraɗiyya amma har yanzu dan Afirka sunan demokuraɗiyya yake ji bai gani a aikace ba ya Allah ka ba mu shugabanni masu kaunar mu ba waɗanda muke so ba amin to mun gode sai ku shigowa da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@voanews.com
yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice
ma'aikatan lafiyar kasar Indiya ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar COVID-19 kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau Laraba a lokacin da hukumar lafiyar Indiya ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24. Ƙwararru a fannin yanayi na gargaɗin cewa mahaukaciyar guguwar Sally za ta haifar da mummunan ambaliyar ruwa yayin da take dosar sassan yankin gabar tekun Gulf na Amurka a yau Laraba. Cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ake kira NHC a takaice ta ce muguwar guguwar ta sauka yau Laraba da safe a kusa da garuruwan Gulf Shores da Alabama da ke gabar teku dauke da iska mai gudun kilomita 165 cikin sa'a daya abinda yasa ta zama mahaukaciyar iska a mataki na biyu a ma'aunin guguwa mai matakai 5 zama da muni a yau Laraba aka zabi Yoshihide Suga a matsayin Prime Minister kasar Japan Suga dan shekaru 71 da haihuwa ya nuna ban girma a lokacin da ƴan majalisar wakilan Japan suka zabe shi sakamakon kada kura'a da aka yi yau Laraba abune da kusan aka sani zai faru bayan da jam'iyyar LDP ta zabi Suga ya zama shugaban jam'iyyar a jiya Talata bisa tsarin majalisar dokokin Japan jam'iyya mai mulki ce ke zaben wanda zai zama prime minister yawancin lokuta shugaban jam'iyyar ne ke zama
To masu rare da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan amadadin ita Maryam Doda wacce ta tayani gabatarwa sai kuma Julie Latest Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.